Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masu sauraron assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Ɗauruwan mutane ne a ƙasar Sudan ta Kudu yanzu haka wayan salular su ta bar aiki tun daga jiya Juma'a. Hakan ko ya biyo bayan takon sakan da aka shiga ne tsakanin gwamnati da kamfanin samar da wayan salular. Wannan ya sa gwamnati ta yanke layin da ke aikewa da sakonni ta wayoyin hannu wato network a turance wanda ya kai na yawan mutane kusan 900 tun daga daren Talata. Gwamnati ta ce kamfanin na VivaCell ya ki biyan kuɗin sa na lasisi ne. Ministan yaɗa labarai na ƙasar Michael Mukai ya faɗawa muryar Amurka a farkon wannan satin cewa da farko gwamnati ce ta ɗauke mata biyan wannan kuɗin na lasisi da kuma haraji, amma daga bisani ta buƙace ta ta biya dala miliyan 66 na lasisin kuma shine kamfanin ke jan ƙafa. Sai dai kuma a waje ɗaya Pagam Amun, tsohon sakataren jam'iyyar Sudan People Liberation Movement wato SPLM mai mulkin ƙasar, ya ce kamfanin na VisaCell ya biya kuɗin lasisinsa na shekarun da suka gabata, don haka ba hujja yanzu kuma a ce kamfanin ya sake biyan wasu kuɗaɗen lasisi na daban. Amun ya ce shi ne wanda ya daidaita gwamnati da wannan kamfani na ƙasar Lebanon a kan wannan batu. Yanzu haka fadar gwamnatin ƙasar Rasha ta umarci jami'an diplomasiyyar ƙasashe da yawa na yammacin Turai da suka kori nasu ta jami'an da su tattara nasu su san inda dare ya yi musu. Fadar ta Kremlin ta koyi haka ne a matsayin ramuwar gayya. Sai dai ga bisa dukkan alamu ƙasar Birtaniya ce Rasha ta fi jin haushi domin ku jakada ta ce aka umarta da ya gaggauta rage yawan jami'ansa cikin wata guda daidai da wani yadda na ƙasar Rasha take da su a ƙasarsa. Wannan matakin dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta fatattaki jami'an diplomasiyyar Rasha har su 60 kana ta kulle ofishinta da ke St. Petersburg. An ce an ga jami'an diplomasiya na ƙasashen da suka hada da Netherlands, Ukraine, Faransa, Italia, Poland, Croatia, Belgium, Sweden, Australia, Canada da Jamhuriyar Czech sun yi so cikin motocinsu a ofishin ma'aikatan harkokin wajen Rasha da ke tsakiyar birnin Moscow. Fadin gwamnatin Amurka da ake kira White House ta bayyana cewa ta shirya tsaf domin gudanar da bikin mirgi na kwai zagaye na 140 da aka saba yi. A lokacin kowane bikin Easter za a yi bikin ne a cikin gidan gwamnati a ranar Litini mai zuwa idan Allah ya kai mu. Shugaban Amurka Donald Trump da iyalansa da ma sauran iyalan manyan jami'an gwamnati na cikin waɗanda za su halarci wannan biki na ranar Litini wanda aka saba yi shekara-shekara. Ko baya ga manyan jami'an gwamnati da ake sa ran su halarci bikin, haka kuma mutane kusan 30,000 ne za su halarci wannan bikin kuma kofa buɗe take wa gaga. Amma fa ga wanda ya samu tikitin ta wani rehu da aka yi a farkon wannan shekarar. An dai fara gudanar da irin wannan bikin ne tun a cikin shekarar 1878 lokacin mulkin shugaba Rutherford B. Hayes. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu jami'an aikin haɗin gwiwa da ke aiki a ƙasar Siriya, ɗaya ba Amurka ɗaya kuma ɗan ƙasar Birtaniya, sun haɗu da ajalinsu sakamakon tashin bom a bakin hanya a ranar Alhamis da daddare. In ji jami'an ƙasar Amurka da ke ƙasar suka ce haka kuma wasu biyar sun samu rauni duka sakamakon wannan tashin bom ɗin. Wasu daga cikin jami'an ƙasar Amurka da ba su yarda a ambaci sunayensu ba sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kai wannan hari ne a birnin Manbij da ke arewacin Siriya. Sai dai bayanan farko da ya fito daga sojojin Amurka bai nuna ainihin inda aka kai wannan harin ba, haka kuma ba su bayyana sunaye da ƙasashen waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ba, sai dai kawai suka ce ma'aikatan haɗin gwiwa ne. Mai magana da yawan sojojin na Amurka, Colonel Ryan DeLeon, bai bayyana nan take ko su wane ne ke da alhakin kai wannan harin ba, amma yace tuni suka tantance binciken su akan wannan harin kuma ba za su bayyana shi ba a halin yanzu har sai sun kammala bincike gaba daya. Ma'aikatar kiwon lafiya na Palestine ya rawaito cewa mutane 15 ne suka mutu kana wasu ɗaruruwa sun samu rauni a jiya Juma'a sakamakon jami'an tsaron Isra'ila da suka far musu akan bakin iyakar Isra'ila da Gaza. Sojojin Isra'ila suka ce sun yi amfani ne da rundunan su na fatattakan masu zanga-zanga domin ganin sun kwantar da zanga-zanga da Palestinawa suke wanda shine irin sa mafi girma da suka taɓa gudanarwa a wannan bakin iyakar. Rikicin dai ya barke ne sa'ilin da dubban Palestinawa suka dumfari bakin iyakar wannan yasa sojojin ƙasar Isra'ila yunkurwa domin su dakatar da su domin ko Palestinawa sun dumfari bakin iyakar ne hadi da jifa da mirgin taya da suka kona.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ban saurare ga shirin karamin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kuku mini.
Maryam Bugaje da sauran masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka, barkanku da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan kokarin da likitoci ke yi a birnin Mara din Jamhuriyar Niger wajen kokowa da cututtukan dake halaka kananan yara. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan amfanin shada jarire nonon uwa da kuma irin yaki da cutar tamowa da shi nonon uwar yake yi wa yara domin kare su daga kamuwa da cutar nan da rashin abinci mai gina jiki ke kawo ta, wato tamowa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan rigakafin yau da kullum da kuma yanda ke kara kula da lafiyar yara. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan yanda allurar rigakafin cutar kenda ya gudana a fadin jihar Neja. Yayin da rahotonmu na biyar, wanda shine rahotonmu na karshe a cikin shirin, zai yi magana ne akan taron bita ga 'yan jarida, malamai da kuma shugabannin al'umma da kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar kiwon lafiya a jihar Bauchi domin samun nasarar aiwatar da shirye-shiryen kula da lafiya da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi domin bayar da tallafi ga harkar kiwon lafiya a fadin jihar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro.
Likitoci da jami'an kiwon lafiya a jihar Mara din Jamhuriyar Niger na ci gaba da kokari wajen kawar da cututtukan dake addaban yara kanana. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Likitoci daga sassa daban-daban na ƙasa ne suka gamu a Maradi domin ɗaukar matakan kokowa da mace-macen ƙananan yara ta hanyar fasahar aiki da likitocin gaggawa, sannan da zartar da fasalin ayyukan wannan dabara a 2018. Malam Zainadu Manzo, kwamishina mai kula da lafiyar ƙananan yara a hukumar kare lafiya matakin farko da RSPJ jihar Maradi.
Mun leƙa mun ga lalle mace-macen yara ƙanƙana ya rage 1994 a lokacin nan in aka yi yara 325 suke rasuwa nan da shekara biyu da suka wuce. An 2012 da aka yi bincike sai aka ga an rage an suka aiwa aka yi yara 1000 ana samun rasuwa kamar 127 fiye da rabi ma aka ciyo kan shi magabatan mu suka ce su wannan gurin so suke a ƙara hallo rage wannan mace mace nan yara a dalilin shi ne suka tambaye mu a kirkiro me ya kamata a yi sai aka ce to a yanzu lokacin da muke ciki akwai karamcin likito cikin mutum 100 mutum 50 su ne suke samun likita kamar kilo 5 in suka yi yawo suke iya samun likita kenan wannan sauran kishin nan 50 su likita ba kusan su take ba a lokacin nan sai aka ce to me za a kirkiro sai muka ce a je a cikin gariruwan da suke nesa da likita a nemo likitan gaugawa kamar yadda aka yi da aka ba su horo bisa mi bisa cuta kamar wanda suke addaba yara kamar zawo kamar majina ta gaba kamar masasara ta cizon sauro da aka ba su wannan horon yanzu suka je cikin karkara duk garin da ke nesa da likita ka samu wannan likitotin da ake ci na gaggawa muka ba su magungunan da za su ma yara maganin masasara na cizon sauro akwai shi gurin su maganin zawo akwai shi gurin su maganin majina ta gaba akwai gurin su kan mutum ya zo likita in bayar lahiya gurin su yake zo ya samu magani sai mu ga bana da aka yi masasarin nan sai mu ga abubuwa da yawa sun rage mutane da yawa sun tsaya gurin wannan likitotin gaggawa sun samu magani ko mun ga an rage yawan yara wanda ake kasu a matsa alkita tunda yaro da ya fara rashin lafiya an fara musu magani shikenan bai shiga cikin wani mawacin hali
ko bayan gamuwa ta likitocin na ƙasa Amuraɗi wannan tsari aka gindaya sabilin citon rayukan ƙananan yara Malam Zainatu Manzo ya dawo da amsa
dan mu tsara abinda muka yi na bara bana mi zami hallo dan mu ci ma gurin dan mu zo mu yi tsarin abinda zami daga nan zuwa shekara 2018 tsari ne ake na ƙasa gaba daya akwai masu hannu da shuni da yawa kuma akwai magabatan mu da suke wallahi su ma sun zo su da yawa a samu gaba daya ya zama da bakin mu guda mataki guda za mu dauka yanda za a yi a rage na mace mace ne yar kankana ko kuma a ragewa ga alluba da zake tamal yar kankana
Alhaji Zainatu Manzo kenan sashen kula da lafiyar kananan yara a daren Rasfe Shaibu Mali murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
shayar da jariran nonon uwa yana daya daga cikin abin da ke zamewa yaran garkuwa wajen kamuwa da cututtuka musamman cutar nan na rashin abinci mai gina jiki da ake cewa tamowa wakilinmu na jihar Kano Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren jami'in kiwon lafiya ya kuma ƙara mashi haske akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa
masana harkokin abinci mai gina jiki na dada jan hankali mata masu shayar da jarirai akan iya adadin lokaci da ya kamata a dauka ana ba yaro nono ya sha don kare jaririn daga kamuwa da cutar tamowa da kuma sauran cututtuka Babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano Malam Murtala Muhammad Inuwa yayi ƙarin haske akan tsawon lokaci da uwa ya kamata ta dauka tana ba jariri nono
dan ta dauko shi ta dora shi akan nono idan ya fara ja akwai sakonni da suke tahowa akwai kuma abinci da zai taho daki har ya kai kan ƙarshe shine inda muka ce uwa duk sanda ta fara ba ɗanta nono kar ta canza masa nono sai ya saki dan kansa domin in bai saki din ba to bai kai kan abin da yake bukata ba
me hikima haka
hikima ita ce yayin da ta sa shi karzo na farko da yake zuwa ruwa ne dama shi wannan abin da Allah ya halice shi dan ya kashe kishirwar da yaro yake da ita zai ci gaba da jan wannan ruwa har san da zai zo kaso na biyu shi kuma kaso na biyu ruwa ne shi kuma da maiko a cikin sa bai zo kan abincin ba har yanzu to tabbaci ya ci gaba da ja idan ya ci gaba da ja zai zo kan ainihin su wa'annan sinadarai da muke magana waɗanda su ne suke da haƙƙin bashi suke da haƙƙin gina jikin sa da kwakwalwarsa da jinin sa da kare shi daga dukkan cututtuka su kuma wa'annan sinadarai suna a can ƙarshen san da duk yake shan nono ba zai fara samun su ba sai ya kai akalla minti 20 yana shan nono ɗaya ba a canza shi ba idan da zai fara shan nono yanzu minti 10 ta canza shi bai same shi ba kuma zai lalace zai rame domin jikinsa bai samu sinadaran da suke gina jikin da yake bukata ba idan da za ta ɗebo ruwa ta bashi ba zai samu wannan sinadari ba domin cikinsa zai cika ba zai iya jan nonon uwarsa har ya kai kan wa'ancan sinadarai da yake bukata ba saboda haka anan fadakarwa ta farko da muke bukata ya zama na cewa iyaye mata kafin su fara shayar da ƴaƴansu lalle su san yaya ake shayar da ƴaƴan, me ɗan yake bukata a nonon, yaushe yake kaiwa ga abin da yake bukata domin kada ya lalace. Domin akwai alamu da mu muke gwadawa mu san cewa yaro ya samu nonon uwarsa ingantacce. Duk lokacin da aka ce an haifi yaro ya fara shan nono, in dai nonon uwarsa yake sha babu matsalar, amma sai dai karuwa, domin daga lokacin da ya kai wata shida lalle ne sai ya ninka nauyin da ta haife shi da shi.
Amma zaka ji yawancin iyaye lokacin da suke shayar da yara, da yayi ƴan mintuna zaka ji suna kokarin cire shi daga wannan nono su mai da shi wannan nono, kenan wannan ma na haifar da wannan larurar ta tamuwa.
To ai dama wannan ita ce babban matsalar, saboda kamar champi ne suka dauke shi ko al'ada ko me, sai a ce wai kada a bashi mai sanyi, wanda kuma ba haka yake ba, sai a ce kada a bashi mai sanyi daga an fara sai a juya shi a kai shi can. Wannan ita ce dan ba ta cewa yaro zai kamu da wannan ciwon yunwa, ko shakka babu. Duk dan da aka dora akan wannan tsarin, duk sanda uwa za ta ba danta nono ta ce sai ya sha nono nan guda biyu, to ta saka dan ba danta zai kamu da wannan ciwon yunwa, domin kuwa jikinsa ba zai samu wa'ancan sinadarai da suke kashe masa yunwarsa, su kuma bawa jikin abin da yake bukata domin gina jikinsa ya kuma kare kansa daga cututtuka ba.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Muhammad Salisu Rabiu. Wani abin da ke kara wa yara karfin garkuwar jiki domin kare su daga kamuwa da cututtuka daban-daban da ke halaka su shine rigakafin yau da kullum. Halimatu Abdullahi na da rahoto.
Alluran rigakafi dai su ne matakin farko wurin kula da lafiyar yara da zarar zuwan su duniya. Masana kula da lafiyar kananan yara sun yi ittifakin cewar akwai rata mai yawa tsakanin yaran da ya samu cikakkun alluran rigakafi da wanda bai samu ba. To ko yaya ake tafiyar da rigakafin ga yara kanana a karamar hukumar Burniwa?
Gaskiya karamar hukumar Burniwa gabaki daya muna samun yara a kowane wata sun kai 2,632, kimani kenan, wanda ya hada gabaki daya asibitocin guda 27 da muke da su a karamar hukumar Burniwa, da ya hada da General Hospital wanda shi ya fi kawo mana mafi yawan mutanen da ake yi wa rigakafi, saboda kasantuwar shi ya yi kusaci da Yobe, mutanen Guruma sukan shigo nan sukan karbi rigakafin nan saboda kusaci da sauran ingancin services da ake bayarwa.
Wannan rigakafi daga wani lokaci ya kamata a fara bama yaro?
Shi rigakafi ana fara shi ne daga ranar da aka haifi yaro. Ran da aka haife shi akwai allurori kala uku da akan bashi, akwai BCG da ake bashi wanda take hana tarin TB, da kuma polio wanda shine ake kira zero dose wanda take hana samunsa daga cututtuka na polio, sai kuma shan inna kenan, sai kuma hepatitis B wanda take hana daga ciwon hanta kenan. Shine wannan allurorin da ake bayarwa na farko da ran an haifi yaro, daga nan kuma ba a sake bashi sai bayan yayi wata shida. Daga wata shidan nan in yazo za a saki maimaita masa allurai kala uku. Za a bashi polio, wannan shine ta farko, mataki na farko kenan, wancan ana kiransa zero dose, wannan shine mataki na farko. Na biyu kuma za a saki penta, wannan penta din allura ci guda wanda ta dauki allurai kala biyar a ciki, kisa ake kiranta penta din. Sannan bayan ita akwai PCB, ita ma ake bawa yaro domin kare shi daga samun tari ko na kukubi ko kuma tarin shika ko kuma irin sarki hakora, duk akwai a ciki alluran wannan. To daga wannan wata shida ba a sake ba yaro sai bayan wata goma zai zo a sake maimaita masa, sannan kuma ba za a sake bashi ba sai 14. Daga wannan kuma shikenan yaro za a ba uwar shawara, shikenan bayan wata tara sai ta zo a sake maimaita masa.
Kunan a Burniwa kamar yanda ka lissafa wayannan allurai da ya kamata a bama yaro kusan daga ran da aka haife shi har zuwa ya shekara guda, ana samun matan da suke zuwa su karbi cikakken wannan allura?
To ana samu, sai dai kasantuwar wasu in sun karba sukan je wani gurin su karasa, wanda ba haka muka so ba. To amma idan har tabbas in suka je wani gurin suka karasa din, an tabbatar musu an karasa din, to ba laifi bane, tun daga can za a yi dokumentin abin da suka ansa, kuma su ma daga wani gurin in sun ansa sai su zo nan su karasa. To amma mafi yawancin lokutan akan samu wasu ba sa iya zuwa, sai mun je mun tadda su a gidajen su. Wannan yasa gwamnatin jiha ta bullo da wani aiki da ake duwata, shine state outreach. wanda basu samu dama sun zo asibitin nan ba, da a je a tadda su a gidajen su, abu gida-gida kamar yadda ake bi na polio, a je a same su a gidajen su, dama an san su, an san address din su, a je a cin musu a gidan a ce a yi musu saboda ingancin cika lokacin gudanar da allurar. Tunda duk bayan sati hudu ake yin sa, an har ya dada sati hudu nan sai ga an samu an yi defaulting kenan, yaron ya ki zuwa, to ba haka aka so ba.
Malam Umar Bello kenan mai kula da bangaren rigakafi a hukumar lafiya matakin farko reshen ta dake karamar hukumar birniwa. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga karamar hukumar birniwan jihar Jigawa.
Shima wakilinmu na jihar Niger Nigeria Mustafa Nasir Batsari ya ruwaito mana cewa sama da yara miliyan 2 ne aka sami nasarar yi musu rigakafin cutar kyanda, wanda wasu ke cewa ba kwandauro.
Kimanin kananan yara miliyan 2 ne aka yi ma allurar rigakafin cutar kyanda a jihar Niger dake arewacin Nigeria. Wannan dai ya nuna cewar an samu babban nasarar da ake bukata a samu a lokacin da aka yi aikin rigakafin, kamar yadda babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya yi karin bayani.
Rigakafin na measles da muka yi, za mu ce mun ji daɗi sosai a game da goyon baya da muka samu daga jama'a, saboda ka san yadda dai muka yi magana muka yi hira da shi measles ana neman cire shi ne a cikin duka cutattun da yake damun mutane a duniya, kamar wa'innan measles din saboda bata jikin da yake na yara da kuma kawo illa da yake kawowa, ba kaman abinda mutum zai so za a yi fatan wani nashi na da shi ba ne. Duniya ta ce by 2020 shekara 2020 ya zamana babu shi a duk duniya, kuma Najeriya ta yi sa hannu, ta dangwalga hannu cewa ta yadda za ta yi wannan a lokacin. To shi yasa wanga kasa yanzu muna 2018 ne, saura shekara biyu kawai, shi yasa kuma wanga ne muke da lokacin da za a yi wannan rigakafin kafin mu samu a zo a duba a gani ko mun samu nasara ko mu samu ba. To wannan yasa mun kawo zafi-zafin yin shi, muka ta neman goyon baya wurin jama'a, muka sassa mutane suka je gida da gida da gida da gida, aka sa mata da iyaye da masu angoyi da matan ciyamomi da Her Excellency matan governor da duka jama'a, aka hada kai aka tura aka tabbata cewa mutane sun zo, kuma da aka yi musu jawabin gargadin cewa kowa ya zo, kuma kowa ya fito. Allah ya sa da muna neman mu yi miliyan yara miliyan 1.1 ne, mun samu ya wuce wurin miliyan 2. To kaga ai an samu babban nasara kenan.
A yanzu dai bayan kammala wannan rigakafin wanda bai samu ba, zai iya zuwa karamin asibitin dake kusa domin karbar rigakafin, kamar yadda Dr. Yahaya na Uzan ya bayyana.
Amma baka samu yi ba, kuma an yi wanga round din dake kowa an samu, ka tabbata baka samu ba, ko zaka iya zuwa asibitin mu, kananan asibitin mu wanda yake, ka tabbata ka samu.
Kuma ba wani matsala za a yi maka.
Za a yi maka ba matsala. Kuma ba wani yanda da ake yi na cewa sai ranan, kamar wayansu su ce ran Laraba kawai ake yin rigakafi, wayansu su ce ran Alhamis. Yanzu muna son kowane rana ka zo karamin asibiti, ba za a hana ka rigakafi ba yanzu.
Amma to ana biya koko kyauta ne?
A'a, rigakafi kyauta ake yi, ba biyan rigakafi.
Dr. Yahaya na Uzo, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Dabban banci a junanmu, mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarbo da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
daya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya
A jihar Bauchi kuwa wata kungiya ce ta gudanar da bita ga ƴan jarida, malamai, iyayen al'umma da kuma sauran masu ruwa da tsaki akan harkar kiwon lafiya domin inganta samar da kiwon lafiya a jihar. Amina Abdullahi Girbo tana dauke mana da rahoto.
Kungiyar TCI wato Challenge Initiative ta gudanar da taron bita na kwana hudu wa manema labarai da malamai, shugabannin al'umma da masu ruwa da tsaki a harkan kiwon lafiya. Da yake bayani manufan shirin, Malam Kabir Muhammad daga kungiyar Nuri dake Kaduna.
Mun zo nan Bauchi dan mu taimaka wurin ainihin tsare-tsaren da ake da shi na shirin taimakawa ran ainihin fitar da ayyukan da za a yi don inganta ainihin wannan taro. To taron da abinnan yana da nasaba ne da kokarin da ake da shi na wurin inganta ainihin lafiyar mata. Ainihin shirin ita kanta tana da nasaba da daukan ciki, lafiya, haihuwa, lafiya da kuma tazaran haihuwa. To tazara ko dan ainihin taimakawa mata wurin hutu tsakanin ciki da ciki don su gagaje su mai da karfin su kafin su sake daukan wani ciki. Yawanci alƙaluman bincike sun nuna cewa ana samun yawan mata masu rasuwa dalilin daukan ciki da haihuwa, kuma suna rasuwa ne akan dalilin ababa guda biyar wanda aka sani kuma aka iya magancewa. Akwai barkewar jini yayin daukan ciki a binin wurin haihuwa, akwai hawan jini yayin lokacin da ake da juna biyu, akwai bari, akwai shigar cuta da kuma naƙuda mai tsawo mai wahalarwa. Wayannan ababen guda biyar suke kaiwa ga rasuwa. To abu da ake kokarin yi shine ainihin a wayar da kan al'umma, a jawo hankalin gwamnati sa kasafin kuɗi mai tsoka, kuma a bi bibiyar wannan kuɗin, kuma a duba a ganin ayyukan da ake kamata a yi da waɗannan kuɗaɗen.
Malam Kabir Muhammad kenan. Rabi Ekele jami'a a kungiyar TCI ta bayyana manufar taron bitar.
Muhimmancin wannan taron dai shine yadda za a haɗa kan shugabannin al'umma da shugabannin addinai da kuma su kungiyoyi masu zaman kansu su haɗa kai a ga cewa an yi ayyukan da zai taimaka ma iyayenmu mata su samu su huta tsakanin haihuwa domin lafiyar jikinsu da na yaransu da na iyalansu. So wannan workshop da muka yi na kwanaki hudu shine kamar bita ne da za a dan kara musu karfin gwiwa da kuma sanin makaman aikin da zai taimaka a cimma wannan buri na ganin cewa matanmu sun samu sun yi tazara tsakanin aikuwa. Don ko lokacin da aka kira bitan tsoronmu shine okay, an yi a cikin gari, wayannan mutanen suna gari ne watakila ko su hidimomin da za su fita, amma tun da aka fara har yau ranar kashe duk wayanda aka fara da su sun zauna daga safe har lokacin tashi karfe 4 na kowace rana. So kuma ko da muka tashi rufewa ma ai yau kin ji yanda suke cewa sun koyi abubuwa da yawa. So really mun samu manufan, an cimma manufan shirye wannan taron.
Rabi Ekele kenan daga kungiyar TCI. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. Maryam Bashir Bugaje gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji nasu ba, waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.